أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصينا لهم أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه. أنا مستحق لجميع أنواع عبادتي ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العلي الحكيم وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله بعثه الله على أحد الأصدقاء أحوال إلى رسالته من غير السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد وطن جماد الآخر شيني وطن شدع تكين وطن المسلين هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياه لتليه دو دعرب إن دي دي يعين دي 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 دا أشرين دا دي وطن biyu shekara 2019 a wannan waje markazi na wato alkitab wa sunna ala fahmi salaf salih a cikin wannan gari na Niyame da kwata babban birnin wannan kasa ta Niger Allah sarki ya kawo mu dan ci gaba da wa'azi daga cikin wa'azuzzuka da muka faru jiya mun faru karatu a can mun faɗi wasu alamomi guda biyar da ake gane masoyin annabi da su na haƙiƙa mun faɗi alama ta farko shine ta'atuhu fi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni alama ta biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara gaggata annabi cikin duk abin da annabi ya ba da labari yana faruwa ko ya faru ko zai faru na uku ƙoƙarin nisantar abin da annabin ya hani a kan shi ya tsawatar na huɗu kada mutum ya kuskure ya bauta ma Allah matuƙar ba annabi Muhammad ba ne ya zo da abin daga wajen Allah ya ce a bauta ma Allah da shi duk wanda ya kawo abu ya ce wannan abin ibada ne akwai tambaya biyar da ya kamata ya maka amsa a kansu na daya ka tambaye shi waye ce ai daya ka tambaye shi waye ce ai wallahi in dai ibada ne sai ka samu inda Allah ya ce ai ko annabi nabiyu in ya fada maka ga inda Allah ya ce ai ya za a ibada na uku wani lokaci za a yi ta na hudu a ina za a yi ibada na biyar idan an yi ibadar me za a samu idan wani ya ce abu addini ne ya shaƙe wata aya ya ce Allah ne ya ce a yi to ka tambaye da Allah ya ce a yi da ya turo annabi shekara 23 har ya bar duniya bai karantar da yadda za a ibadar ba sannan bai faɗi lokacin da za a yi ta ba sannan bai faɗi inda za a yi ta ba bayan annabi Muhammad ya faɗi cewa wallazi nafsu Muhammadu bi yadi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljanna yace wallahi ban bar wani abu wanda idan kun yi zai kusantar da ku zuwa ga aljanna annabi yace sai da na umarce ku nace ga yadda za ku yi akan abu sannan yace ban bar wani abu ba wanda idan kun yi zai kusanta ku daga wuta annabi yace sai da na hana ku nace kada ku yi wannan abu kai al-imam Abu Zarri Gifari yace annabi bai bar duniya ba yace hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi ya ambaton mana wani ilimi a kai shi idan mutum ya kasa baka amsan wa'annan to ka rabu da shi ba ibada ba ne tunda ka taso a garin Yamai ka san sallar asuba raka'a nawa ake biyu azhar raka'a nawa ake hudu la'asar hudu magriba misali kawai zan buga ce in wuce lokacin da masu maulidi suka shaƙo wata aya suke hujja da ita qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un
Allah yace qul ka ce musu bi fadlillahi da ita suke kafa hujja da falalan Allah wa bi rahmatihi da kuma rahmar Allah wanda galibi malaman tafsiri sun tafi akan falalan Allah ita ce musulunci ko falalan Allah ita ce musulunci rahmar sa shine alqur'ani bai hana kuma annabi ya zama rahama saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin
amma kaso 100 na malaman tafsiri 90 wani abu akan wancan fasara suka tsare ba shi bane muhimmi idan wani ya shaƙi ayar yace ai tana magana akan maulidi to ka tambaye shi har annabi ya bar duniya shekara 23 bai koyar da yadda za a yi ba shi yasa da kaga abin yana daukar canji ban sani ba ko ku ana mu da a kasashen mu idan aka ce lokacin yayi wata to taruwa ake yi a karanta su dan darani da badamasi da alburda da ishiriniya a yi waƙe wani wajen a yi tilawar ƙur'ani a faɗi tarihin annabi a tashi haka ake kowa da irin salansa da irin muryarsa wajen rera wa'annan littattafan irin su ya salimal qalbi kad ahayta qalbi bil wusal bil munahar daktani wal qalbi bil waswas gal bin qida'in min habibin miqwali qawali qal ya kaliyal bali qad balbalta bil balbali bal bin nawazal zalkani wal aql bil zalzal zal haka za a taru a karanta wannan littattafan a tashi to da ana yi a zaune ban sani ba ko anan yanzu idan an tashi zagayawa ake a shiga gari suna yin haka ana yi kowa waje ɗaya ke ana zagaye kowa waje ɗaya ke ana zagaye to waye ya ce a zauna a da waye ya ce a tashi yanzu kun ga in dai ibada ce ba za ta karɓi canji ba dole yadda take haka take la ta tagayyar to ba shi ba da wannan babu kada mutum ya kuskure ya bauta ma Allah sai da abin da annabi ya kawo ya ce a bauta ma Allah mun fara faɗar tarbiyar jiya muka ce shi ne alama ta biyar san abokan manzon Allah an ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktali kowane mutum kakka tambaye shi idan kana so ka gane mutumin kirki ne ka tambaya dangane da abokanan shi wato anil mar'i la tas'al kowane mutum kakka tambaye shi idan kana so ka gane mutumin kirki ne ka yi tambaya dangane da abokanan shi saboda kowane aboki yana koyi ne da abokin shi idan yanzu ka tafi neman wani mutum ba a san ko waye ba shi idan ka tashi ka tafi neman wani mutum idan yanzu ka tashi ka tafi neman wani mutum wani gari kana zuwa sai kana neman shi sai aka nuna maka wani mutum ya sha kwaya yana tangadi yayi manka sai aka ce kaga wancan ke to wanda ka zo nema ka same shi shi wancan ya san inda wanda kake nema yake yanzu me ake nuna maka wanda ka zo nema fa ba mutumin kirki bane ba wanda duk yace sahabban annabi Muhammad ba mutanen kirki bane to kai tsaye annabin yake so ya tafi zuwa gare shi amma ba zai tafi ba kai tsaye sai ya tsaya biye biye shi yasa sai ya raba sai ce annabi wato sahabban ba mutanen kirki bane amma lazimin kaulin din shi in ya tabbata annabi ya shekara 23 shekara 13 yana karantar da addini a Makka shekara 10 a Madina ya rasu ya bar sahabbai da adadin su ya kai mutum 115 amma daga baya da aka zo bincikawa sai aka samu dukkan su da kyar aka samu mutum kada mutanen kirki duk sun yi ridda sun fita addinin musulunci idan an tambaye ka an ce maka wannan mutumin nasara ya karanta washi ko faduwa ya me zaka ce yanzu a dakko wannan abin ya kamata a daidai kashe ne na wanda ke a dakko wani mutum wanda a dakko wani malami a gina makaranta a kawo dalibai a saka a cikin ta sama da dalibi 100,000 bayan shekara 20 da wani abu sai a zo bincike a cikin ɗaliban nan 100,000 da kira su samu mutane mutum kara mutanen kirki a cikin idan aka ce maka wannan mutumin ya ci nasara wurin karantarwa me za ka ce ya faɗi to masu aƙida ta zagin sahabban annabi abinda kuke cewa annabi ya karantar da addinin shekara 23 amma bai nasara ba shi yasa da zarar Allah ya jarrabe ka da zagarwa annabi sahabbai to ka shiga cikin bala'i bala'i kuma na duniya kafin ka je lahira yana damunka yana jiran ka ka je ka same shi sahabban annabi Muhammad ba a taɓa samu ba wannan duniyar bayan annabin ta mutane na gartattu kamar su akwai bambanci tsakanin munafiki da sahabi jiya mun yi tarihi mun ce sahabi shine wanda ya haɗu da annabi Muhammad yayi imani da shi ya mutu akan imani shine sahabi munafikin da ya rayu da annabi bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi kai bal ma hasali a tarihin addinin musulunci wanda suka fara zagin sahabban annabi sune munafikai kuma wanda ya fara ɗaukar mar da matakin martani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara da kai shi وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا تشعرون
الله يقول وإذا قيل لهم هم أكتموا ku zo ku yi imani kamar yadda raguwar mutane suka yi imani ƙalu sai su ce a nu'minu kama amana su fa hau ya za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani su waye wawaye wai ɗaliban annabi Muhammad Allah ya kawo yace ala ku saurara innahum humus sufaha su din da suke cewa sahabbai wawaye su ne dai wawaye kenan yanzu wani in yazo yana zagin daliban annabi Muhammad aqidar wa yake koyi da ita aqidar munafikan farko a Madina domin su suka fara zagarwa annabi sahabbai Allah ya faɗa a suratul munafiquna yace yaquluna la in raja'na ila almadinati
يقولون
صلاة شيوا لقد رجعنا إلى المدينة ليقول جنة الأعز منها الأعز ويسي ما سئزا كم فتدى كسكن تسو ويقص أن تسو ويسهب بان النبو سولي كسكن تسو تدوني أن الله يا رب تجدى بيرمي kuma zan faɗi kasar sai ka duba kaga wanne kake ciki yanzu na farko akwai sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar Allah ya faɗe su a cikin suratul hashr yake cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim يبتغون فضلا من الله
ويرجون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون الله يجعل الفقراء المهاجرين تلكاوا وإن سكى هجرة سكى برغدا جنس سكى حقورة دوك يسو ميتا فيتي يبتغون فضلا من الله ورضوانه suna neman falalan Allah da kuma yaddan Allah wayan surun Allah wa rasuluhu suka taimaki addinin Allah suka taimaki annabi Muhammad sahabban makka muhajiruna suna zaune Allah ya nuna su yace ga sunan ulaika humus sadiqun jiya mun kawo ayat da Allah ya ba su zabi tsakanin abu uku da abu takwas yace su zaba ba za su haɗu ba amma sahabbai suka haƙura suka ɗauki abu uku suka haƙura da takwas wanda dai ya taɓa zuwa makka ya san daga makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita 400 amma haka sahabbai suka yi ta a ƙasa a lokacin da ba keke ba mashin ba mota don su tsira da mutuncinsu da addininsu shi ya sa ba wai magana ake ba hijiran nan da Allah ya yi magana kamar nan garin yama yanzu in kana zama ka ji garin yama zafi ai zuwa za ka yi ka siyo jaka kawai ka tattare kayanka abinka a tasha za ka hau mota wani ina za ka ka ce to za ka ɗan bangaren ne za ka matsa ko Allah zai sa a samu sauƙi wallahi in za ka yi hijira sai ka lallaɓa ka tabbatar ba mai ganinka da daddare sannan ka fice haka suke yi wannan ya sa babban mutum irin Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yarda gashi babban mutum mai kuɗi da rufin asiri haka ya bar garin makka babu ko sisi ya tafi garin madina kuma mun sani cewa da nassin qur'ani Allah ya kira sayyidina abubakar ya ce masa abokin annabi muhammad ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu
allah illa tansuruhu faqad nasarahu allah in akhrajahu alladhina kafaru إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إن هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
الله يجي إذ يقول لصاحبه لو كنت النبي يجي وأبو كيش يسا ما لم يسك يجي إذن كتي أمر با صحابي بني سيئة يمك أنت مبتدي فئن بدأني إذن كتي أثمان هكا ala haka amma daga ran da ka fito ka ce abubakar ba sahabin annabi bane kai arne ne murtaddi dan ka kare ta zahirin nassin qur'ani Allah ne ya faɗa ya ce idh yaqulu li sahibi lokacin da ya ce wa abokin shi akwai ran da daddare saboda an je garin madina ba ko sisi annabi ya fito da daddare yana zazzaga a lokacin da bai tsananin zai ci karo da wani ba yana cikin tafiya kawai sai ya ci karo da abubakar da umar annabi ya ce musu ma aka daga kuma hadhihi sa'a mai fito da ku wannan lokacin قال سي ابو بكر عمر تكتي الجو يا رسول الله والله ما كيت فتو ده بين دغه جدا النبي يسي مس والذي نفس محمد بيده اخرجني الذي اخرجكما النبي يسي نارن الى الله ابن بي فتد ده كو دغه جدا ني ما شي فتو ده ني دغه جدا ان النبي wannan al'umma fa da mutanen da yake su ne mafiya alheri bayan su amma saboda ba ko sisi aka tafi madina dan kowace kira da addinin su wani dan iska yana garin ya mai ko kikkiawan mari ba a taba mai ba akan addini ya gauta amma waɗanda suka rayu da annabi waɗannan mutanen lokacin da sayyidina Umar Allah ya jikanta Allah ya ƙara masa yadda Abu Lu'at al-Majusi Allah ya tsine mai albarka sayyidina Umar ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a hada kafada ashe wannan arnan yana tsaye da wuka a sahun gaba sai da aka fara sallah ya samu sayyidina Umar ya burma masa wuka har waje uku shi yasa daga nan zaka gane cewa tarbiyyar da annabi ya matsalibai shi duk duniya ba malamin da zai yi matsalibai shi irin wannan tarbiyya sayyidina Umar dai istilja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sai mutumin nan yayi shirin ya gudu duk wanda yayi kanta sai ya soke shi da wuka sai da ya soke mutum 10 wani abu da wuka a cikin masallaci a lokacin da ake wannan rikicin fa a masallaci na waje ba su san ma me yake faruwa ba su dai kawai suna jiyo sautin liman sun daina jiyo murayen liman da sayyidina Umar ya fadi a cikin masallaci kawar da shi aka yi gefe Abdulrahman bin Auf ya shiga aka ci gaba da sallar ba fata kayan yanzu ne aka soki liman da wuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wala wala fauru da gaggawa ta mala kowa wadi wadi kowa tunan shi ne mutumin nan ya tabbatar ba zai fita daga masallaci ba sai ya burma makai shuka da labari ya zo ma Umar ga wanda ya soka masa wuka ya ce gobe ya tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa wa Allah sujjada ba amma yau masu wannan aqidan ta zagin sahabban annabi Abu Lu'at al-Majusi baba shi Shahabuddin sai ga mutum ya je kabarin shi yana addu'a yana cewa wai Allah ya tashe shi tare da Abu Lu'at al-Majusi Allah ya tashe shi tare da shi yana nan ka shiga internet kai browser za ka gani ka bincika kabarin Abu Lu'at al-Majusi a ina yake yana iran addu'a suke wai Allah ya tashe shi tare da shi Ali ibn Abi Talib Abdullah dan Abbas yace ina tsaye cikin mutane kawai sai naji wani mutum ya dafa karakata yace an na firgita ina waihuwa sai naga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace sai naji yana cewa wallahi ba wani mutum da Umar ya bari yanzu a duniya da nake so in haɗu da irin aikin da ya haɗu da shi a gaban Allah kamar Umar yace saboda na shaji so da yawa annabi yana faɗa yana cewa karastu ana wa Abu Bakar wa Umar dakaltu ana wa Abu Bakar wa Umar mun shiga ni da Abu Bakar da Umar mun fito mun in an yi da annabi da Abu Bakar da Umar shi yasa hatta dutsen Uhud da yana kai shi dutsen ya girgiza annabi yasa kafa ida ke shi yace kai dutse ya inda kake domin annabin Allah ne akan ka da siddiqi da kuma shahidai guda biyu wannan yasa wato ya zamanto idan kuka kalli tsarin rayuwar Allah sai ya hada bayan zaman da suka yi a rayuwar duniya tare yanzu ga kabarin annabi a Madina haka zaka je ka tarar ko baka so sai dai ka mutu da bakin ciki ga Abu Bakar ga kuma wa Umar haka annabin zai tashi gobe alkiyama dan ya ce ni zan fara fita daga cikin kabari sannan kowa sai ya tashi yana tashi Abu Bakar da Umar za su bi shi har aljanna sanda zai je ya ce a bude ta wanda suke biya a bayan shiga Abu Bakar da Umar ulmuti bi gaidiku sai dai ku mutu da bakin ciki to lokacin da annabi ya fito ya ce musu me fito da ku yanzu suka ce wallahi yunwa ce ta fito da mu ya rasulullahi annabi ya ce musu wallahi abin da ya fito da ni daga gida ya fito da ku ni ma shi ya fito da ni sai ya dauke su ya ce su zo su tafi gidan wani mutum ansar mutumin Madina ne suka je suka yi sallama bainan annabi ya tambaya ce ma ina mudin ki yake tace ya tafi ya je nemo mana ruwa mai dadi yana dawowa yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yaga Abubakar yaga Umar sai yace ma dalla da manyan baki da suka sauka gidana wanda ba su sauka gidan kowa ba a duniya sai nan gidan yana ganin annabi dama ya taho da dumbujin dabino sai ya aje sai ya dauki wuka to ya san abin da zai domin su sahabbai idan annabi ya je gidansu saboda tsabar girmama shi duk abin da za su yi masa na karramawa na ƙarshe suke masa idan rago za su yanka sai sun nemi ragon da yafi kowanne kima a cikin ragunan su sannan su yanka yana ɗaukar roƙa annabi ya ce masa iyyaka wal haluba ina maka kashedi da wacce ta fi ƙiba ta fi mai ya je ya ɗauko aka yanka aka kawo gari aka yi gurasa sannan suka ci abinci suka yi ƙar to shi ne a lokacin annabi ya ce musu kun fito daga gidajenku kuna jin yunwa suka ce ya ce za ku koma gidajenku a ƙoshi suka ce ya ce yanzu wannan abin da kuke ganin kun ci ni'ima sai ta Allah suka ce sai ya karanta musu faɗin Allah summa la tus'alunna yawma idin an
min
sannan summa la tus'alunna Allah sai ya tambaye ku akan wannan ni'imar duk inda kaga ana addini a doron ƙasar nan ban cire maka ba gabacinka da yammacinka da kudancinka da arewacinka to wanda suka ɗauki addinin musulunci suka kai addinin nan a duniyar nan ka kaɗinka wallahi sahabbai ne suka yi wannan aiki annabi Musa ba annabin duk duniya ba ne amma da Allah ya tashi aikowa annabawan da ya turo suka ci gaba da ɗaukar littafin shi suna bayani annabawa ne shi kuma annabin annabin ƙarshe ne ba wani annabi da zai ƙara zuwa sannan kuma shi annabi Musa ba annabin duk duniya ba ne waye makafin wa'ancin wanda za su ɗauki addinin annabin nan su yaɗa farko su ne sahabbai shi yasa Abdullahi Gundu balaraban mutanen yamma yake yaban su yake cewa rijalullahi ansarur rasuli huwa dirgamu summa humu shugulu mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad yace huwa dirgamu shi annabi shine babban zaki summa humu shugulu sannan su kuma kananan su sahabbai su ne kananan ƴaƴan zakokin kamar yadda yake faɗa cewa washibulu inda sabri misal kazaradi kuma dama matashin zaki sanda zaka jarraba shi da ka samu daidai yake da babban zaki to dukkan jarumta da kaga sahabbai suna da ita basiyar a banza ba sun koye ta daga mutumin da ya kamata su zama jaruman sune annabi Muhammad to su suka dauki addinin nan suka yi hada shi yasa ibnu qayyim yake cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu wa in san sune daliban annabi sune jama'arsa walaulahu ma kana fil ard muslimun in ba dan su ba na rantsi da Allah da ba a yi musulunci a Niger ba ina rantsi maka da Allah ba dan waɗannan mutanen ba wallahi da ba a yi musulunci a Niger ba amma wani sai miki sai ce wannan mutanen duk munafikai ne sun haifi annabi sun zama da shi akan munafunci kuma ya ce wa ala ra'asihim akan shugabanninsu wajen munafunci sai ce maka Abubakar da Umar su ne lamba ta ɗaya wajen munafunci wannan duk magana da muke faɗa maka ba ma kana hadisan yuftara ba magana ba ce wai kirkirariya cewa ba a zagin sahabban annabi magana ce tabbatacciya na yi in kuma wani ya musu to ba mamaki kafin mu bar garin nan sai mu ajiye karatu da wannan usulubin muna da projecto sai mu zo mu kunna shi duk magana da na faɗa sai in nuna maka ga malamin da ya faɗe ta bidiyo mai motsi ga littafi ga shafin da aka faɗe ta an zagi sahabban annabi amma yadda shi zagin ma shi ne tsinuwa shi ne addini wannan ita ce abinda ake to ka duba ka gani yanzu kana cikin muhajir yadda Allah ya rufe kofa annabta haka ya rufe kofa zama muhajir duk duniya ba wani mutum da zai daga hannun shi zai ce yana cikin muhajir ko akwai shi ko in ba ka cikin muhajir sai gaba ta biyu والذين تبوؤوا الدار والإيمان
الذين تبوؤوا الدار والإيمان والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ طاقة
ومن
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الله يا مغنى أكن أنصار يأتي والذين تبوء الدار والإيمان وإن سكا ذولا جدا جنسو سبو دما في إيمان يحبون من هاجر إليه سنة سندوان دي تاسو دقا ونقري يزو غنسو سبو دا الدين سيفر تكيف إنكذو كيبا أوني بايد دا أي كويدا كابو سي أن يقرا أسان نم أكي كرأكا سبو دا وانا ينا تي واشيدي كرأ وانا ينا تي شو كما با أبن دي حقا سي الدين in banda mutun yana karantawa a Qur'ani da Bukhari da Muslim abinda annabi ya kulla na iwantaka a Makka a Madina bayan yayin hijira zaka ce a wannan duniya ka mutane ba zai yi kuma yayi Allah yace yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita dan haka Allah yace musu wa man yuqashu nafsihi fa ulaihi humul muflihun shi yasa annabi yace alamatul iman hubbul ansar alamar imani san sahabban madina alamar munafiki kuma aga kana kin sahabban madina kuma wallahi addini bai tsaye ba sai da su aqaba ta farko da akai da aqaba ta biyu dan haka aqaba ta biyu da wakilan da aka turo suka yi sharadi da annabi cewa annabi ya bar Makka ya dawo Madina in an hana annabi yada addini a garin Makka ya zo Madina za su ba da jinin su da kudin su da nan sai annabi ya isar da addinin Allah haka akai shi yasa ko aiki ake irin wannan nagayya zaka ji suna waka suna cewa nan annabul ladina bay'u Muhammad alal jihad ma batina abada Sa'd bin Rabi' al-Ansari mutumin Madina an gama yakin Uhud an juya za a tafi annabi ya jujjuya ya jujjuya yace ban ga Sa'd bin Rabi' al-Ansari ba waye zai je zo mun da labari shi fa qama ar-rajul shi wani mutum ya miƙe ta ana ya rasulullah ni fa dhahaba ar-rajul sai mutum ya tafi ya tsufu bayna al-qatla yana tiyawo tsakanin gawokin da aka kashe ya je ya dawo Sa'd bin Rabi' al-Ansari bai riga masa ba lokacin da ya ga mutumin yana ta kai komo sai ya dago yace masa masha Allah ko me kake ta nema ne na kana ta kai ka kawo yana jiwa sai ga shine sai ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atiyahu bi khabarika annabi ne aiko ni inje masa da labarin ka yace idan ka ji kace ina gaida annabi sannan ka fada masa nan inda ka ganni a zaune an harbe ni tsakanin mashi da kibiya har waje 11 an riga an zartar da mutu akai na ba zan iya tashi ba yace amma kai ansari ne mutumin Madina ne na san ka wasiyar da zan maka kafin ka juya ka tafi wajen annabi idan ka je wa akbir qaumaka ka ba ragowar mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawmal qiyama ba wani mutum a cikin ku da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karbi uzurin sa in aka kashe annabi ɗaya daga cikin ku yana da rai yace sharadi wajen kare annabi ku fara mutuwa kafin ku kafin annabi ya mutu yace amma wallahi duk wanda ya bari annabin ya riga shi mutuwa yace wallahi ba wanda zai kawo uzuri a gaban Allah a cikin ku Allah ya karba yace ni shine wasiyar da zan ba sannan ya tuka sannan wani zai ce wayannan mutane wai munafikai ne wai shine mutumin kirki shi kuma ya dallaka kansa daga mutu'a ga bakar aqida ga bakar zuciya ga bakakin kaya ga bakakin maganganu amma ya ce shine mutumin kirki shine mutumin kirki wayannan sune ansar annabi Muhammad yana zaune yana karantarwa a majalisi sai ga wani mutum ya zo ya samu annabi ya masa sallama ya ce rasulullah ni matafi ne na shiga wahala ka taimake ni ka bani abin da zan ci annabi ya ce masa jira ya shiga cikin gida ya dudduba babu komai ya dawo ya zauna majalisi sai ya ce wa sahabbai wa zai karɓi bakuncin bakon manzon Allah wani mutum cikin mutanen Madina ya miƙe ya ce ana ya rasulullah ya ɗauki mutumin ya tafi da shi gidan shi ya ce mata kin ga wannan ya ce wa matar shi ya ce mata to bakon manzon Allah ne kuma bakon manzon Allah ba zai ji kunya ba ta ce ba abincin da za a baki ba sai abincin yara ya ce ki san yadda za a yi kisa yaran ba abincin idan kin ɗauko ki kamar kina kunna fitila kina gyara ta sai ki kashe ni kuma sai in ce masa bismillah cikin duhu ne ya ɗauka sun abincin muke yi shi ya cinye abincin kuma haka ake shi ya hakura matar ka ta hakura ayyansa suka hakura saboda sabbakon annabi da kunya da washi gari ya taso yana dun faro gaban annabi yana zuwa Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi yace annabi yace masa Allah yayi mamakin abin da kai jiya shine Allah ya saukar da wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya koda ko suna da ita shi yasa mu ji tsoron Allah mu da muke karantar da addini shi yasa hadisan da annabi yace masa habbai magana yana cewa ba talauci nake jiye muku tsoro ba ina jin tsoron nan gaba in an bude muku duniya da kun kama rikici akan ta za ku samu matsala duk wanda za ku rikici da shi a addini to kai hakuri kakka bari matsala ta duniya ta hada ka rikici da shi ku rikici da shi saboda ya taba addinin Allah amma ba matsala ta duniya ba sahabbai da suka dauki wannan layin sai suka zauna lafiya a babu markar rayuwar duniya sai kake ganin kowa yana takaddimin dan uwansa amma a babin harkar lahira sai suke rigirgi mu kuma yana sai muka akkata a harkar rayuwar duniya muna yan gaba gaba kuma galibin rigingimin mu zaka ga wani lokaci suna da alaka da duniya ne ba suna da alaka da addini ba Nana Aisha take faɗa take cewa tunda annabi yake bai taɓa ɗaukar mataki ba idan shi kai mu amma idan kana so ka ga balbalin bala'i to ka shiga alfarman Allah ka gani wallahi wani lokaci in annabi ya tashi zai yi fada saboda an shiga gurbin Allah kala sama san gawa take lokacin da annabi ya damu da abin da ya damu addinin Allah sai Allah ya damu da annabi sama da komai a duniya to idan muna so damuwoyin mu Allah ya dauke mana su to ya zaman to abin da ya shafi addinin Allah shi muka damu da shi sai tamu damuwar Allah ya dauke mana amma in kowa ya dauka damuwar sa ita ce damuwa abinda ya damu addinin Allah ba matsala bane to sai kaga kullum kuma Allah yana bude mana kofofin damuwa sababbi in ka kawar da wannan wacce za ta zo gobe ta fi wacce ka kawo yau kuma haka za a yi ta tafiya da haka ya zama to sahabbai mutum yana iya zuwa ya ce wa matar shi matansa guda biyu ta kalla daga cikin matan nan wace ce sai maka zan saki ɗaya daga cikinsu in ka gama idda ka aura ya zo kamar shagon nan ya ce ya raba dukiyarsa kashi biyu ya ce ka ɗauki rabi shi ya riƙe rabi saboda tsabar ƙauna su kuma da yake suna da ƙana'a waɗanda suka hijirar sai mutum ya ce matarka Allah ya mata albarka dukiyarka Allah ya mata albarka nuna min hanyar da ake nema in je in nemi ko yanzu in ka kalli shagon nan wani ya hijira daga wani waje ka ce to ya ashi zan raba rabi ka riƙe rabi riƙe gobe ma wani ƙara zuwa su shi kuma yana jira ka bashi rabin kai kuma ka zauna haka rabbana atina Allah haka muka zo wannan shine matsalar al-Imam Ibn Kathir ya kawo wata kissa ƙarƙashin wannan yaƙi aka ji da aka ji yaƙin nan an jima wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad ciwo da aka jima su ciwo an zo kan na farko yana da buƙatar a bashi ruwa an miƙo mai ruwan zai sha sai na biyu ya yi miƙa na gaban shi alama yana da buƙatar ruwa sai na farkon ya ce a miƙa na biyun na biyun za a bashi sai na gaban shi na uku ya nuna yana da buƙatar ruwan sai ya ce a bashi haka na huɗun ya nuna yana da buƙata na ukun ya ce a ba na huɗun kafin a je kan na huɗun ya mutu kafin a dawo kan ragowar da sun mutu saboda haka mu yi haƙuri duk wanda za ka hau kansa ku rikici da shi ku rigima da shi ka tabbatar sunnar annabi ya takara addini ya takara sai ku rikici da shi amma harkar duniya ka yi haƙuri haka Allah ya tsara ta kuma har abadda haka za ka ci gaba da tafiya ka fi wani to wani ya ji ka wallahi wallahi tallahi haka za ka tafi haka Allah ya tsara to ba wani mutum a cikin mutane da zai daga hannunsa yanzu ya ce yana cikin ansa ko akwai shi to in baka cikin muhajir baka cikin ansar to sannan sai ka so na uku walladina ja'u min ba'dihim
walladina ja'u min ba'dihim yuqulu
yaquluna rabbana
walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana amanna
yaquluna rabbana ghfir lana
yaquluna rabbana
والإخوان من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
الله أكبر. وكان هذا ما تقوى بيدو ليكو إخوانا بقاطة سيان آرامين. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين كفروا
غلا للذين
آمنوا
ربنا إنك رؤوف
رحيم.
الله يأتي والذين جاءوا من بعدهم وأن تكذوا بهم وإن شمتال دني دكي da malaminka da malamina da babanka da babana duka sun zo ja'u min ba'dihim bayan wa'ancan mutanen suka zo to duk abin da ya faru na rikici tsakanin su Allah sai ya ce yaquluna rabbana ghfir lana aikin da ya sa ni ya saka shine kai akan kin kanka ka neman ma kanka gafara sanan wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da wa'ancan ƴan uwan namu wayanda suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya kiyayya a cikin zukatan mu akan waɗancan masu imani baran fada muku kuji duk wani mutum a duniya wanda ba sahabi ba na ran da Allah sai dai ka kyautata masa zato wajen imani amma sahabbai ne kadai a duk duniya Allah ya bada tabbacin imanin su da haka yanzu in na rantsi akan mambarin nan nace na rantsi da Allah Abubakar dan aljanna ne bazan yi kafara ba idan nace na rantsi da Allah Umar dan aljanna ne wallahi bazan yi kafara amma wanda ake zuwa a manna hotunan sa kofar gida da fa kafin bayyana sunna a nan kasa kaman a irin wannan taron fa sai wani yazo ya kalli mutane sai ya ce daga nan zuwa nan ya ba su aljanna nan kuma su yi hakuri sai shekara mai zuwa sai kaga ƴan nan bangaren suna kuka suna birgima ƴan nan bangaren na lallashi su ana ayya su yi hakuri ka san abin rabo ne rabo ne haka ba ake yi ba sai ka ce wani mangoro wai rabo ne haka ake dan haka Allah madaukakin sarki yace waɗannan mutanen ulaika humul mu'minuna haqqan su ne masu imani da gaske Allah ya faɗi wannan a gurare da yawa cikin Qur'ani to dan haka Allah kada ka sanya kiyayya sahabban annabi a cikin zuciyarmu shi yasa al-imamu Abu Zur'a yake cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi yace fa'alam annahu zindiq in kaga wani mutum yana tauye daraja ɗaya daga cikin sahabban annabi yace to ka sani wannan mutumin zindiki ne yana bayyana musulunci a baki amma ya boye kafirci a zuciyarsa ɗan uwa abubuwan suna da yawa magana in ka buɗe ta dangane da sahabban annabi da gudunmuwar da suka ba sa annabi da darajar da suke da shi addini wallahi tana da yawa wannan majal din ba zai yi ba wannan ita ce gaba ta biyar jiya da muka fara a kanta alama ta ƙaunar wato abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san sahabban ka ƙaunarsu shi yasa zamu ga cewa waɗannan mutanen ba yadda za a yi tarihin addini ya cika dole sai da su a gurguje alama ta shida ƙaunar matan manzon Allah duk wanda ya yi da'awa ya ce shi masoyin annabi ne ka duba ka gani yana ƙaunar matan manzon Allah yana iya ba su kariya idan an taɓa mutuncinsu saboda akwai tufka da warwara mutanen da suke da'awar sun fi kowa san annabi sai kaga kuma su suke haɗa kai da masu zaƙin matan annabi da sabon annabi haka ne ko ba haka ba ne mu kuma da yake san annabin mu ba na munafunci ba ne ba na ƙarya ba na rantsi da Allah duk wanda ke zagarwa annabi abokanai da mata ba za mu iya haɗuwa da shi ba har abada dai ta ɗayuwa matan annabi Muhammad Allah madaukakin sarki ya kira su kira wanda yake shine mafi kololuwa yace musu ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan
nisa annabi lastunna ka ahadin إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا.
الله يكرم صيانه النبي يقوم عن النبي محمد kalman annabi daga abu bi ne imma minan nabuwati shine al makam al murtafi ko kuma minan naba'i daga labari idan Allah na so ya kare maka daraja cikin mutane sai yi ka annabi ne kai sannan ba wanda Allah ke zaba cikin mutane a turo sako daga wajen Allah ya sanar da mutane in ba annabi bane Allah yake kiran su yace masa ya nisa annabi ya kuma kan annabi Muhammad lattunna fa ahadin minan nisa'i ba dai da kuke da ragowar matan duniya ba sannan Allah ya nasa ya nada su yace iyaye ne gare mu in dai kana da imani to matar annabi uwarka ce duk dan kirki ko ba yadda za a kazagi uwar shi ku kwashe lafiya ko dai yanzu din biyar da ake ganin mutum da kamala da mutunci da an zagi babu shi zaka ga sai riga ana wani kai hakuri yana fa uwa ta ya daga ba ba ka bane to ballantana kuma kai kana da dukkan da kaga ya bude baki ya zagi uwar shi ka san ba dan kirki bane Allah ya faɗa ba mu muka faɗa ba yace annabi aula bil mu'mini wa azwajuhu
annabi aula bil mu'mini min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum
Allah yace wa azwajuhum matan annabi Muhammad iyaye ne amma ba ga kowa ba mutumin da yake da imani ita ce za su ne za su zama iyaye shi duk dan keke kuwa wanda duk kaga ya bude baki ya zagi mama shi ka san ba dan kirki bane ba dan kirki bane kuma duk dan kirki ba za a zagi mahaifiyar shi ba yana kallo ya zira maka ido su masu wannan aqidar galibi za ka samu ko karatu ba a bari su wannan haka ce mai akwai wannan ayan a Qur'ani insha Allah bai yadda ba aka ce akwai yace wallahi bai yadda ba yace to shi kuma ya rutsi da Allah a dauko Qur'ani in dai an budo inda Allah ya faɗa haka shi kuma ya bar aqida aka dauko aka budo aka karanta a cikin su wannan maganar da nake faɗa muku manyan malaman su na duniya ba su iya karatun Qur'ani ba kuma insha Allah kafin lokacin da ya rage mana ku ba mu dama mu amfani da projecto aqidan su wayannan mutanen da suke zagin ɗaliban annabi nuna muku zamu duk abinda zamu faɗa muke domin akwai alaƙar su da abu guda goma wanda ɗaya bayan ɗaya zamu ɗauke shi mu faɗa muku muce gashi saboda mu mun fi ƙarfin mu yiwa wani mutum sharri to in mun maka sharri me za wace riba zamu ci mun fi ƙarfin mu faɗi mutum akan abinda ba aqida sa bane mu jingina ba me wace riba zamu ci matan annabi Muhammad idan ana maganan alfahari da miji duk duniya idan matar annabi ta miƙe ba matar da za ta ƙara miƙewa idan mamakka tana wajen idan matar annabi ta miƙe za ta yi alfahari da miji dan Allah mamakka za ta miƙe saboda duk duniya ba mijin da kai nasu babba dan babba farin da kana sada'alatil aqdar laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhdi ladar rabbi munjadin fala qadara illa duna qadri muhammad duk wata daraja tana kasan darajan annabi muhammad to alama ta shida ita ce kaunar matan manzon allah wanda diye da awace shi masoyin annabi ne amma bai damu da azagi matan annabi ba ko ya hada kai da masu zagin matan annabi ko yana cikin masu zagin matan annabi na rantsi da Allah ƙarya yake ba masoyin annabi bane alama ta bakwai ƙaunar ƴaƴan manzon Allah wannan ɗaya ne daga cikin alama da ke nuna cewa kana son annabi Muhammad ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu a wajenmu jama'ar da muke bin alƙur'ani da sunna akan fahimtar ɗaliban annabi Muhammad sune as-salafu salih annabi ya bar duniya kafin ya bar duniya Allah ya azurta shi da ƴaƴa guda bakwai uku maza hudu mata a cikin su uku maza hudu mata a cikin su to su masu wannan aqidar sun ce basu yadda ba yar annabi kwaya ɗaya ce ita da na Fatima sun ce ragowar duk ba ayan annabi bane agololi ne zuwa da su gidan akai haka suka faɗa irin nan rubuta a cikin littafansu Allah ya sa wani ya gangance ya ce to a faɗa mai a ina ne aka faɗi wannan magana sai ce ayya baka karatu ne baka sani bane shi yasa akwai shiri da zamu fara mai suna du'atul ala abwab jahannam masu kira kofofin jahannam ba dukkan waɗannan matsalolin zan tattauna su wanda za su bi mu ta kan YouTube channel as-sahabatu al-kiram TV da idanun Allah duk za su ga waɗannan abubuwan na aqidan su da zamu fada to ƴaƴan manzon Allah sannan yana da mata guda hudu akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Fatima akwai Ummu Kulthum to dukkan musulmi wajibi ne gare shi ya so ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan alama ce ta kana san annabi Muhammad amma in ka dauki wasu kaware kace su kake so ragowa baruwanka da su to ƙarya kake ka raba ne kana san annabin amma ba annabin bane a gaban ka idan za a yi alfahari kuma da uba duk duniya ba wanda za su yi alfahari da uba kamar ƴaƴan manzon Allah dan ba baban da ya kai nasu ko akwai shi ne babu kamar yadda matan in za a yi alfahari da miji ba mijin da ya kai nasu haka ƴaƴan in za a yi alfahari da uba ba baban da ya kai nasu shi yasa za mu ga dokar hijabi da za ta fara wannan matakin ta fara Allah ya ce ya nisa an ya ayyuhan nabi qul li azwajika
يدنينا يدنينا عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يحرقن فلا يهتدين وكان الله غفورا رحيما
قلنا الله ليس شفيت يا أيها النبي قل لأزواجك شيت كفرا وما تنكر ما كان تبي سيش وبناتك كفرا ما ينك ماتا wanda yazo yace annabi ya yake da ita ya mare ni hankalin mutane kuma bai san qur'ani ba domin duk dalibin da ya koda islamiya ne iftidaiya ya san idan an ce bintin ɗaya kenan me musannin shi ba bai taliba me duk shi ba banaka ba shi Allah da ya tashi bai ce wabnatika ba kuma koda an ce wabnatika akwai ka'ida ta malami suna mufradi in akai masa idafa yana iya zama jami sai Allah ya ce wabnatika da ƴaƴan kamata wani sai zai ce a'a ai ƴar annabi ɗaya ce ba ƴaƴan sa bane to ƙaunar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce alama ta bakwai alama ta takwas ita ce ƙaunar jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rasu ko da ya rasu ya bar jikoki ba al-Imam Hassan da al-Imam Hussein bane kada jikokin shi al-Imam Hassan da al-Imam Hussein ƴaƴan nana Fatima nana Fatima ƴar annabi Muhammad Allah ya ƙara mata yadda ya bar jikoki sayyidina Usman yana aure da ƴaƴansa guda biyu wannan tara su aka bashi wannan wannan tara su aka bashi wannan wani abu da galibin mutane ba su sani ba yanzu waɗannan da suke jingina kansu suke cewa suna bin mazhabar Jafariyya ba suna faɗa ba abinda zai baka mamaki Jafaru Sadiq din nan fa yadda yake jika ne ta ɓangaren sayyidina Ali ta ɓangaren namiji haka yake fa jika ne ta ɓangaren sayyidina Abubakar ta ɓangaren mace fa a ina ne mabiya zai koya wa mabiyan shi shugaba yake su dinga bayin kakan shi amma ka suke san jikokin manzon Allah to ga wata matsala wannan matsalar kuwa ita ce na sha faɗa a gurare da yawa yanzu duk musulmin da ke Nijar ba wanda bai da labari cewa an kashe jikan annabi kowa ya san kisan da aka yi ma Imam Hussein haka ne kuma ba bane amma yanzu a nan wajen da za ka tare mutane ka ce kana so su faɗa maka sunan wanda suka kama al-Imam Hussein hannu da hannu suka kashe yana tabbatar maka a duk cikin mutum goma da kar za ka samu mutum biyu da za su iya fada me yasa kisan al-Imam Hussein ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba? Me yasa saboda su suka yi, kuma wannan hatta debate mun yi muqabala tana nan a internet, zaka iya samu akan wa ya kashe al-Imam Hussein. Mun yi da a mataki na duniya da manyan su na duniya, mun yi debate a wani gidan radio a America, mun tattauna wannan matsalar kusan awa huɗu akan wa ya kashe al-Imam Hussein. Kuma da littafai da komai da reference mun faɗi sunayen wanda suka kama al-Imam Hussein suka kashe hannu da hannu. Kuma muna addu'a ha a wannan matsayi, duk wanda yake da hannu gurin kiran jikan annaba a kashe shi, Allah ya tsine mai albarka. Shine saboda rashin mutunci ba jikan annabi Muhammad. Al-Imam Hassan haka ya sha wahala a hannunsa. Kuma akwai tambaya da na shayi, kuma duk garin nan, duk ƙasar nan na rantsa da Allah ba wanda zai iya ban amsa a cikin su. Kuma zan ƙara maimaita ta yanzu, wata tambaya ce. Akwai wanda na mai yace wai haka Allah ya tsara, na ce kan haka Allah ya tsara ya kamata mu ga inda ya tsara. Wai in bari sai an je lahira, na ce to kai ma ka daina maganan ka, bari sai an je lahira mana ka yi ta. Idan muka ɗauki wayannan masu aƙida waɗanda suka yarda da su a matsayin imamai, na farko al-Imam Hassan Ali bin Abi Talib, al-Imam Hassan, al-Imam Hussein, na uku Ali Zain al-Abidina. To daga kan al-Imam Ali Zain al-Abidina har zuwa na goma sha biyu kamar yadda suke faɗa al-Mahdi al-Muntazar, wanda mu har a wajen Mahdi muna da bambanci tsakanin mu da su. Mu Mahdinmu zai fito ne ta zuriyar Hassan ɗan Ali bin Abi Talib. Kuma annabi ya ce irin sunansa irin sunana ne, sunan mahaifiyarsa sunan mahaifiyata, sunan mahaifinki sunan mahaifina. Amma su akwai wani yaji ya shiga wani ramin tsira a Iraki tun hijira da shekara 250 da wani abu, ya ce wai ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska a duniya sannan zai fito. Saboda haka sai ga mutum ya je wannan Sardar Kogo ake ce mai, sai ya kira ya ce ya wani fito, wai suna nan suna jira shi. To al-Imam Hassan shine dan Ali bin Abi Talib na farko. Kuma abinda zai baka mamaki, kun san daga cikin mutanen da suka yi kama da annabi Muhammad kama ta sosai al-Imam Hassan yana cikin su? Tambaya da na sha musu, na ce su faɗa min wane ne suka yadda da shi a matsayin ahlul baiti a cikin ƴaƴan Hassan. Duk wanda ka san yana wannan aqida ka ce ya faɗa mana waye ahlul baiti a cikin ƴaƴan Hassan a wajen ku. Zaka samu a cikin ƴaƴan Hassan ba su yadda da kowa a matsayin ahlul baiti ba. Al-Imam Hassan din kawai suka ɗauka saboda lalura. Daga nan sai suka dawo kan al-Imam Hussein. To tun daga kan Ali Zain al-Abidina har zuwa kan al-Imam Mahdi, dukka zuriyar Hussein suka fito ba ɗan Hassan ko ɗaya. Mu kuma ƙaunar da muke wa ahlul baiti ba ƙauna ba ce ta munafunci. Ba mu da dalili na ɗaukar wannan musoshi muke wani. Kuma abu Ali bin Abi Talib kafin ya bar duniya yana da ƴaƴa sun kai 30. Bayan da Nana Fatima ta rasu, kuma jinin Ali bin Abi Talib ne. To ƙaunar jikokin manzon Allah, wanda ita ce alama ta takwas, sahabban annabi Muhammad a aikace suka nuna mana ya ake ƙaunar annabi Muhammad. Wallahi duk abin da ya fito daga gidan annabi yake da alaƙa da shi, sahabbai ba sa wasa da shi. Akwai lokacin da annabi yana da taguwa, duk idan aka yi tsere wannan taguwar ita take zuwa na ɗaya. Ranan nan sai wani baƙawe ya zo da wani raƙumi ɗan da ƙurƙushi irin rena kamar ka ga gaya budar gida ake rena ka gaji ku ne manya. Sai aka yi tsere, sai wannan ɗan da ƙurƙushin raƙumin sai ya tsere wa taguwar annabi Muhammad. Sahabbai hankalinsu ya tashi saboda suna ganin wannan taguwar daga gidan annabi ta fito bai kamata a yi tsere a tsere mata ba. Da annabi ya ga hankalinsu ya tashi ya ce musu, ku yi haƙuri, haƙun alallahi, Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu. Haƙƙi ne ga Allah duk abin da ya ɗagu akwai matakin da in ya kai daga nan kuma sai dai ya kasa ba zai gaba ba. Saboda ƙauna ta, amma sai da aka samu wasu cikin wannan al'ummar suka yi al-Imam Hassan rashin mutunci, sannan suka kira al-Imam Hussein ya tafi Iraki da sunan za su taimake shi, sannan aka haɗa kai da su aka kashe shi. Wannan ita ce alama ta takwas wajen kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ta tara kaunar dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya rasu akwai ali abba akwai ali aqilu sannan akwai ali ali sannan akwai ali jafar jafar din nan fa yayan sayyidina ali ne uwa dai uba dai suke tare da shi kuma ya riga sayyidina ali mutuwa kan addini lokacin da aka tafi yaƙin mu'tah da za a tafi annabi ya naka komandoji guda uku yace idan wani yayi ya samu matsala a dora wani wani yana jefi yana jin annabi yana cewa in an yi kaza ai kaza yace ya tabbatar mutanen da annabi ya naka ba za su dawo ba akwai abdullahi bin rawaha sannan akwai jabir a cikin su jabir din nan yayin sirna ali da aka je wajen yakin shi sai ake ce masa jabiru tsayya lokacin da aka kashe na farko aka kashe na biyu ya rage shi ya rage lokacin da tuta za ta fadi ya dauke ta yayi yaki aka sare hannunsa na hagu ya rike tutar da hannunsa na dama yayi yaki aka sare hannunsa na dama ya rike tutar da gundulmin hannunsa haka lokacin da aka yi masa fara na ƙarshe annabi yana garin Madina Allah ya yi masa kashafin abin da ke faruwa yana ba wasu sahabbai labari wasu na cikin su suna hawaye yana ayya ga wani nan wani yayi kaza yanzu wani yayi kaza lokacin da tutar take rike da gundulmin hannunsa haka sanda aka yi masa sara na ƙarshe tutar za ta fadi annabi yake cewa yanzu akhadha sayfin min suyutillahi wani takobi daga cikin takubban Allah ya dauki tutar shi yasa annabi yace tunda aka sare masa hannuwansa guda biyu a addini to Allah zai sa masa fuka-fuki aljanna wanda zai dinga yawo da su shi yasa ake ce masa Ja'farul Tsayya amma a cikin ƴaƴan Ja'far ba wanda suke yadda cewa ahlul bait ne shi ma Ja'far din ba ahlul bait bane a wurin su kuma yayin sayyidina Ali ne uwarsu daya ubansu daya to kaunar dangin manzon Allah ga Abbas a iya faɗa ko an gane to ƴan shi'a ne masu aƙidar shi'a shine masu aƙidar zagin sahabbai don haka debate kuma muƙabaloli mun shayi da su a mataki na duniya har da wani muka yi muƙabala da shi fa akan wai Abu Talib annabi ne wallahi muƙabalar tana nan akan intanet yadda ya kawo su rigima ya ce wa Abu Talib annabi ne wai ba ma maganar musulmi ko sahabi ake ba a'a Abu Talib annabi ne tana nan akan intanet wai Abu Talib annabi to saboda haka wannan aqida ta shi'a ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita muke magana akan ta abba annabi ko da ya bar mata ya bar ƴar shi na Fatima a wajen gado kun san cewa Abbas ya fi Ali bin Abi Talib ƙarfi da za a raba dukiyar annabi gida uku za a raba ta akwai matan shi sannan akwai ƴar shi sannan akwai Abbas dan dan uwan mahaifin annabi ne amma shi ma wani Abbas ba ahlul bait bane bai ciki to duka waɗannan matsalolin za mu zo kansu alama ta goma daga cikin alamomi na ƙaunar annabi Muhammad duk wanda ya yarda da gaske yake yana son annabi to ya ji cewa zai iya bayar da duk abin da ya mallaka a duniya don ciyar da addinin annabi gaba tun daga ran shi ka ji cewa za ka iya bayar da ita don ciyar da addinin annabi Muhammad gaba da dukiyarka da lokacinka amma wallahi in ka ji cewa waɗannan abubuwan ba za ka iya bayar da su ba don ciyar da addinin annabi gaba to ka sake koma ka yi sabis da garan bawar imanin naka da ƙaunar annabin akwai matsala alama ta 11 wanda ita ce ta ƙarshe yi wa annabi salati a duk lokacin da aka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka dole ne duk inda ahlus sunna suke in kana zaune a waje so dubu in za a ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai masa salati so dubu kafin ka bawo wannan alama ce ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda in kai salati ibnu al-qayyim al-kafi shi jala'ul afham sai dai kawo fa'idoji na salatin annabi sai har wani har guda 40 idan kana ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato salati saboda haka wannan muguwar aqidar da wasu miyagun aqidu wanda suka sabawa sunna muna nan tafi kansu da izinin Allah. Shekaran jiya na yi program a gidan radio, masu aqidar su ma kin yadda da hadisan annabi wanda suka ce Qur'ani zalla kai suka yadda da shi ko yan rainin wayo su ma yan kalakato ko to na musu tambaya guda goma a cikin ka
sai ka saurara karatun kuma na rantsa da Allah duk wanda yake da tambaya da amsa akan wannan tambayo na yadda in yazo ya bayar wallahi tallahi nima daga ranan zan ci to wayannan hadisan nima na ajiye tambaya guda goma ne muku nace wannan ita ce tilka asharatun kamila
in ka je ka nema ka ji
duk wanda yake da amsar da zai bayar kafin in bar garin nan duk nan da ka shirya sai mu baka aran lasibi ka in jero tambayoyi guda goma sai in ku sauka kasa mutane Allah ya baka hankali sai ka ce to tambayar ka ta farko da ka faɗa a aya ta kaza sura ta kaza amsar ka take kala shikenan amma in baka da shi dole abu alqur'ani sannan dole abu sunnar manzon Allah domin annabi shine mai bayanin alqur'ani yayi bayani da aiki ko bayani da magana ko bayani ta hanyar ishara wannan shine da haka zan yi kokari in tsaya a nan wannan gari wannan kasa Allah ya tsare ta Allah ya tsare mutanen wannan kasa duk abin da zai zama damuwa ga kasashen mu Allah ka nisanta mana shi wanda suke kokarin su zama matsala ga kasashen mu wajen hana kasashen zaman lafiya Allah kai mana maganin su dan kasashen su zauna lafiya wannan zabi da yake tunkarowa a kasar mu Najeriya ranar asabar muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa ai zabi lafiya a kashi lafiya Allah ka zabar wa al'umma shugabanni na gari Allah kada ka batta da zaman su a wayanda za su zama alheri ga kasar mu koda ba su al'umma ke so ba Allah ka tabbatar da su wayanda za su zama sharri ga kasar mu koda su mutane ke so Allah ka hana su mulkin kasar mu da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh